sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Man sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Laraba 4 ga watan Agustan shekarar 2021. Baba Yakuma Keri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan daren. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙwararru a fannin tattalin arziki a Najeriya da wasu 'yan ƙasa sun fara tafka muhawara akan wasu makudan kuɗaɗe da bankin lamuni na duniya IMF ya zuba wa Najeriya a asusunta na ƙasashen waje har dalar Amurka biliyan 3 da miliyan 350. A jamhuriyar Nijar kuma, a yayin da ake shirin soma rubuta jarrabawan ɗalibai da ke neman takardar shaidar kammala makarantun sharan fage na shiga jami'a a yau Laraba 4 ga watan Agusta a faɗin ƙasar Nijar. Hukumar yaƙi da cin hanci ta yi kashedi ga ɗalibai da malabai da ke cikin wannan jarrabawan da su guji yin sata. Jam'iyyun APC da PDP sun cancaki tsohon shugaban hukumar zaɓen Najeriya ta INEC Farfesa Tahiru Jega akan gargaɗi da yi wa 'yan Najeriya da su guji sake zaɓen jam'iyyun guda biyu saboda sun gaza biyan buƙatun 'yan Najeriya. Bayan haka Hassan Umar Tambuwal kuma zai shigo mana da rahoto na musamman. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar Ghana, amma sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. An kori mataimakin shugaban kasar Sudan ta Kudu Riek Machar a matsayin shugaban jam'iyyarsa da na sojojinta. Ji shugabannin da ke adawa da juna waɗanda suka zargi ɗan tawayen da ya koma ɗan siyasa da cewa yanzu baya kare muradunsu. Machar, wanda jigo ne da ya taka rawa a yakin neman 'yancin kai da aka zubar da jini da kuma yakin basasa da ya biyo baya, an sauke shi biyo bayan taro na kwanaki uku na manyan shugabannin SPLM a arewacin kasar mai nisa, kamar yadda reshen sojan jam'iyyar suka faɗa. An ayyana shugaban ma'aikatan jam'iyyar Lieutenant General Simon Gotwad Dual a matsayin shugaban rukun ƙwarya na 'yan adawa da ke mulkin kasar da take cikin tashin hankali a wani garan bawul na haɗin gwiwa tare da tsoffin abokanan gaba. Babu tabbas kan abin da hakan yake nufi ga Machar, wanda shugaba ne mai kaifin basira da ya tsira daga yakin basasa na tsawon shekaru da kuma tsallake rijiya da baya a yunkurin da aka yi a lokuta da dama na hallaka shi yayin da yake gudun hijira. Bangaren sojojin ya ce Machar ya gaza gaba ɗaya wajen nuna jagoranci, ya kuma raunata matsayin jam'iyyar sosai a gwamnatin haɗin gwiwa da aka kafa bayan yaƙi a farkon shekarar 2020 tsakanin bangarori biyu da ba sa shiri da juna. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka, wato FDA, ta ce tana da niyyar bada cikakkiyar amincewa da allurar rigakafin COVID-19 ta Pfizer nan da zuwa farkon watan Satumba, a cewar jaridar New York Times. A watan Nuwamba da ya gabata, hukumar FDA ta bada izinin gaggawa na yin amfani da allurar da ake yi ɗigo biyu da kamfanin Pfizer ya samar tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech na ƙasar Jamus. Tana ɗaya daga cikin alluran COVID-19 uku da ake da su a Amurka, da suka hada da allurar ɗigo biyu da kamfanin Moderna ya sarrafa da kuma wata ɗigo ɗaya da kamfanin Johnson & Johnson ya samar. Jaridar ta ce hukumar ta FDA za ta hanzarta ba da cikakkiyar amincewarta ba kamar yadda ta saba ɗaukar lokaci ba bisa tsari da allurar rigakafin da ake bayarwa ɗigo biyu, yayin da Amurka take fuskantar sabbin hauhawar masu kamuwa da waɗanda ake kwantarwa a asibiti da nau'in Delta mai saurin yaduwa yake haddasawa. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabar hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka Samantha Power na shirin ganawa yau Laraba tare da jami'a kasar Habasha, yayin da Amurka ta yi kira da gwamnati da ta bada dama a kai kayan agaji zuwa yankin Tigray. Jiya Talata, Power ta gana tare da 'yan gudun hijira a Sudan waɗanda suka tsere daga Tigray, kuma ta sake jaddada matsayin Amurka, Majalisar Ɗinkin Duniya da sauransu cewa abinda ake ganin zai taimaki mutanen yankin arewacin Habasha shine kawo ƙarshen yakin da aka shafe sama da watanni 9 ana yi. Power ta faɗa a wani saƙon Twitter da ta wallafa jiya Talata cewa Amurka tana ƙara matsa lamba ga dukkan ɓangarori a Tigray don su amince da tsagaita wuta nan take, da fatan cewa mutane kamar 'yan Habasha da na haɗu da su a nan za su samu dama su koma gida. Rikicin ya kawo munanan har-har kan fararen hula wanda ya shafi miliyoyi, kuma dole ne a kawo ƙarshensa. Ta ce musamman Amurka na yin kira ga ƙungiyar 'yan tawayen Tigray ko TPLF da ta janye daga makwabtanta na yankunan Amhara da Afar, domin gwamnatin yankin Amhara ta janye sojojinta daga yammacin Tigray. Sannan makwabciyarta Eritrea ta gaggauta janye sojojinta daga Habasha.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwararru a fannin tattalin arziki a Najeriya da wasu 'yan kasa sun fara tafka mahawara akan wasu makudan kudade da bankin lamuni na duniya IMF ya zuba wa Najeriya a asusunta na kasashen waje har dalan Amurka biliyan 3 da miliyan 350. Wasu na ganin alheri ne ga kasa, amma wasu kuma na cewa wata hanya ce kawai na ƙarin ruguza kasar da bashi. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi mana nazari akan wannan batu a rahoton da ta aiko mana.
Wannan hukunci da bankin bada lamuni na duniya ya dauka na ƙara haɓaka asusun da Najeriya ke ajewa a ƙasashen waje da dalar Amurka biliyan 3.3, abu ne da shugabar bankin Kristalina Georgieva ta ce kuɗi ne da zai amfanarwa Najeriya buƙatu na dogon lokaci wajen ginawa ƙasar ƙarfin gwiwar farfado da tattalin arzikinta a fannin shawo kan tasirin da cutar corona ta yi wa tattalin arzikin ƙasar. Amma ƙwararre a fannin nazarin zamantakewan ƙasashe da kuma siyasar ƙasa da ƙasa, Abubakar Aliyu Umar ya ce wannan alamu ne na yaudarar ƙasar Najeriya kawai.
Wannan ba wani abu bane da ya wuce, wani siga ne da wata hanya da aka fito da ita na yaudara saboda a sake jefa ƙasar nan cikin hawulai, domin babu yadda za a yi sabautar da kai, babu yadda za a yi ka samu ƴanci muddin za ka tafi da hannu neman bashi a wurinsu. Dama bashin ya mana katoto a ƙasar nan, to yanzu ma tunda sun tabbatar bashin ya mana ɗaurin sweet, kawai da kansu ma suke nema su bada wannan bashi. To kuma wannan bada bashi da suka yi ba wai sun baka bane haka kawai, a'a sun baka ne don a ci gaba da bautar da ku. Wannan babu gaskiya cikin wannan al'amari, hanya ce ta zalunci, kuma abu ya haɗu da gwamnati dama mai neman bashin, ba a mace musu gashi ba, sun bi suna nema, kuma duk wanda aka karba baya ma ba mu san abin da aka yi da kuɗaɗen ba. To duk da haka kuma yanzu kiransu da aka yi har aka ce za a saka mu, to me kawo wani bunƙasa asusunsu na ƙasan waje, in ba wata manufa ba ce ake da ita, babu rami, me kawo hankali da rami.
To sai dai ga masanin kimiyyar tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati, wannan wani yunkuri ne da bankin lamuni kan yi wa mambobinta da ke fuskantar na ƙasa a fannin tattalin arziki.
Idan aka yi amfani da kalmar lamuni, wato lamuni bashi ne amma ba bashin da ake ɗaukan kuɗi a ba mutum ba, an baka kaman abin da muke kira a turance garanti, wato na tsaya maka ko na tsaya maki ki je in kin sai kaya ya wuce ƙarfin kuɗin da yake aljihunki, ko nawa ne ki ɗauki kayan lokacin da kika samu dama ki biya, in ma baki iya biyan ba ni wanda suka baki kayan su dawo su zo su same ni ni in biya su. Wannan shine lamuni. Wato tattalin arzikin ƙasar Najeriya musamman darajar naira ya shiga wani halin kakanuka, yi saboda farashin man fetur da yake tangal-tangal, ba ma iya aje kudadenmu na shiga kaman wato foreign reserve kenan, wanda shine yake sa darajar kudinmu ko ya hau ko kuma ya ragu. To darajar kudinmu yana fama da matsala, yana faduwa.
Sanarwar da shugabar bankin IMF Kristalina Georgieva ta fitar na nuni da cewa wannan mataki ne da bankin zai ci gaba da dauka domin a bunƙasa arzikin kasashe da ke membobin bankin domin su samu ci gaba mai dorewa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. A jamhuriyar Nijar kuma, yayin da ake shirin soma rubuta jarrabawar ɗalibai da ke neman takardar shaidar kammala makarantun sharan fage na shiga jami'a a yau Laraba 4 ga watan Agusta a faɗin ƙasar, hukumar yaƙi da cin hanci ta yi kan shaidi ga ɗalibai da malamai da ke cikin wannan jarrabawan da su guji aikata duk wani abin da ke da nasaba da yunkurin satar jarrabawa ko kuma doka ta yi halinta. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Suleiman Muni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Lura da abubuwan da suka faru a yayin jarabawar Brevin da aka gudanar a farkon watan Yulin da ya gabata ne ya sa hukumar yaƙi da cin hanci, wato halsiya, ƙara aikewa da jami'anta a ilahirin cibiyoyin jarabawa da nufin cafke waɗanda za a samu da yunkurin sata a jarabawar Bak ɗin da ake somawa a yau Laraba 4 ga watan Agusta. Kamar yadda kwamishina mai kula da sha'anin jarabawa a hukumar halsiya Ibrahim Aliyu Sanda ya shaida mana,
mun zaɓi wajajen da mun kasancewa a da an gaya mun an yi wasu abubuwa ko mu ma mun gani, don kuma mun tura mutane don a samu a yi rigakafin wasu abubuwa. An yi mai shi ma mun aika jandarmominmu wajaje da yawa inda za su zanki tahiya, suna jan hankalin su dalibai da su mushanni masu kulawa da jarabawa da kuma su masu tsara jarabawa a nan yamai koko a can cikin juri-juri.
Yanzu haka mutane da dama ne ke kulle a kurkuku bayan da aka same su da yunkurin sata a jarabawar Birebe waɗanda kai tsaye hukunci ke shirin hawan kansu. Matakin da ka iya zama abin ishara ga mutanen da ke cikin jarabawar Baccalaureate ta wannan Laraba.
Ba sani ba sabo insha Allah. Misali a Centre Nagote akwai wasu da aka kama bisa kan majiyar ta Histoire Géo. A Gusau shima akwai wasu da aka kama cikin sata suma suna a Darme da Kyoto shima da Idonk. Hukumcin da ya kamata wanda anka kama da wasu laihi a bisa kan tsara jarabawa shine kaso na wata guda zuwa shekara uku kuma tara daga jika 100 zuwa jika 500.
Satar jarabawa wani abu ne da ba yau ba gwamnatin jamhuriyar Nijar ke neman hanyoyin murkushewa saboda yadda abin ke kokarin samun gindin zama a wannan kasa. PhD Mamudu Jibo shine ministan ilimi mai zurfi.
Duk an da aka kama ko ya sani ko ya gani bai gaji ba ko yayi da kanshi ko ya ji wani yayi bai gaji ba insha Allah doka za ta kashi da diploma na Niger ko ina a duniya tana da daraja. Mun gaje da sace ya kamata kuma ya kare.
Dalibai sama da 82,000 ne ke shirin rubuta jarabawar Bac a bana waɗanda kuma aka karkasa a cibiyoyi 197 da ke fadin ƙasa. Shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da ke jawabi a albarkacin ranar samun 'yancin kai ta 3 ga watan Agusta ya sake nanata ƙudurinsa na yaƙi da satar jarabawa a matsayin wani ɓangare na yunkurin farfaɗo da sha'anin ilimi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. Idan muka sake komawa tarayyar Najeriya, za mu ga cewa kalaman gargaɗi da tsohon shugaban hukumar zaɓe ta INEC a Najeriya Farfesa Atahir Jegaye ga 'yan ƙasar da su guji sake zaɓen jam'iyyar APC da jam'iyyar PDP a babban zaɓen shugaban ƙasa da ke tafe a shekarar 2023 la'akari da cewa dukkan jam'iyyun biyu ba su cancanta ba, kana sun gaza wajen sauke haƙƙin 'yan Najeriya da ya rataya a wuyansu, lamarin da ya kai ga mai da martani daga jam'iyyun biyu ga tsohon shugaban hukumar zaɓen. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Ibrahim Hamza ta aiko mana.
Tsohon shugaban hukumar INEC Farfesa Atahir Jega ya zargi jam'iyyar APC da PDP da gazawa wajen kawo sauyi ga matsin tattalin arziki da kasar ke ciki duk da shekarun da jam'iyyun biyu suka kwashe akan mulki, inda ya ce rashin shugabanci na gari da jam'iyyun biyu suka yi ne ya haifar da dukkan matsalolin da Najeriya ke fama da su, lamarin da ya kai ga wasu na neman a raba kasar da haka ma ya ja hankalin 'yan Najeriya da safarga wajen sake zaben jam'iyyun biyu a shekarar 2023. Salihu Mustapha jiko ne a jam'iyyar APC da ke zawancin shugabancin jam'iyyar ta ƙasa.
Inda shi professor yana harkan ilimin da ya saba yi ne da na san amsar da zan bashi, amma tunda shi ma yanzu ya shiga siyasa, abinda zan ce maganan da ya yi yanzu ya zama maganan na adawa, domin za mu kirga jam'iyyar da yake ciki yanzu a cikin jam'iyyar 'yan adawa yanzu tunda ba su a gwamnati. Amma inda yana so ya ba da shawara da yake wai za mu san yana da manufa, ai da sai mu ce baya cikin siyasan ne, duk abin da ya faɗa za a kalle ta a kan scale. Amma tunda yanzu mun san ya shiga jam'iyyar PRP kuma yana tallan jam'iyyar, duk maganan da yayi yanzu zamu kalle ta da dan manufan siyasa a ciki. Akan wannan zan ce to ya jira, in har sun kai labari zamu gan yanda su ma za su yi rawan gwamnatin su.
A nata bangaren jam'iyyar PDP ta bakin sakataranta na ƙasa Umar Ibrahim Tsauri cewa take
idan mai faɗin magana ya kasance shi wawa ne masu saurare sai su kawo masu hankali, wanda ya kwande min APC ba rakamai yanzu ya dawo yanzu yana kondemin PDP, to musan wasu jam'iyya yake so ba ko jam'iyya za ta abin gari, amma a sani cewa da can ba shi da aiki yanzu yake da aiki, saboda mu abin da muka dauka yana bin masu biyan shi albashi ne da ya dada musu, amma matsayin shi a Najeriya ya wuce haka, saboda ya kamata ya ba kan shi shawara ya gane cewa mu dake PDP muna ganin kima shi, amma idan ya hudu wata magana to sai ya bar da hujjoji, don haka sai mu bar 'yan Najeriya su ya alƙalanci.
Tuni dai wannan kalamai na tsohon shugaban hukumar INEC da ya jagoranci manyan zaɓuɓɓuka na ƙasar wanda ya kai ga nasarar jam'iyyar APC mai mulki tun daga shekarar 2015 ya haifar da muhawara a ƙasar. Sabon Imam Gashuwa masani ne kan sha'anin siyasa a Najeriya.
Ina hakikanin gaskiya kowa ya sani jam'iyyun sun sabawa tsarin gina kansu kuma sun yi bazata. Ita dai PDP dama ina yabanta cewar jam'iyya ce wacce ta kama kariya kuma ta yi zalunci kowa sani. Amma bata tallata kanta akan ita jam'iyya bace ta ida ta gaskiya ta amana kuma ta ce Solomon din Najeriya. Ita jam'iyya ce wacce ta zo za ta karɓi mulki a hannun soja. Da kadi yanda ta da ma da ma mutane ba sa mata tsammanin alkai. Amma ita APC tallata na ta iya za ta gyara wuta za ta kasa security za ta gyara hanyoyi za ta dawo da makarantu na masu kyau su yi kyau fiye da na private asibitoci za ta daina zuwa kasashen waje sai ga shugaban kasa shi kowa fita kasar waje a kusurin shugabannin Afirka. Duk wannan ba za ta ce wa mutane. To saboda haka muna kira ga mutane da wannan jam'iyyu su gyara kansu su koma kundin mulkin su da suka gina kansu domin mutanansu su ci gaba da yarda da su.
Babban jam'iyyar hamayya ta PDP dai ta ikirarin cewa ta cimma nasarori masu dimbin yawa a lokacin da APC ta kwace mulki daga hannunta sabanin matsin rayuwa da 'yan kasar ke fama da shi karkashin mulkin APC wacce ita kuma ta ikirarin cewa ta gaji tarin kurakurai ne da ta zargi gwamnatin PDP da barmata wadda take faɗi tashin gyarawa. Sai dai an dade ana ire-iren wannan kalamai na fargar da 'yan Najeriya game da zaben jam'iyyar da ta cancanta, amma wasu na ganin talauci na sa mutane mantawa da irin wannan shawarar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman.
Sana'ar turare ko na shafawa ko na awo sana'a ce da 'yan arewacin Najeriya suka yi katutu a gareta a kudancin Najeriya. Na tattauna da wasu masu sana'ar turare a birnin Ibadan ta jihar Oyo don in ji yanda sana'ar ke tafiya.
Isa tana sana'ar turare da tufula.
Mun shekara nawa ka dauka kana sana'ar turare?
Akalla ya kai shekara 15.
To ina ka fara sana'ar turare?
Ibadan na fara.
A can arewacin Najeriya ba kai sana'ar turare ba?
Nan na fara amma nan can na je ma ina yi. A can Maiduguri ina yi lokacin da ina yi takwarar Maiduguri ya zama lafiyan bai yi abin nan ba shi ya sa na koma nan ina yi kamar watanni kadan ina koma gida.
Yanzu a yi ni kamar nawa kake yi ga turare?
To kasan ciniki habo ne, wata na akan samu mai yawa wata na za a samu ba ma samu komai ba, abin haka yake ba iyaka.
Da arewacin Najeriya da kai sana'ar turare da nan Ibadan a kudu maso yammacin Najeriya ina aka fi cinikin turare?
Gaskiya nan yafi don saboda harkan ma da na kudu da na arewa daban-daban ne kuma haka nan yafi can kuma mutane mu na arewa ne suna masu siyan.
A nan kudu din?
Nan kudu ne su masu 'yan arewa su ne masu siyan turaren da ya gida daya akwai masu wurin da suke nan ne masu nazi amma yawanci masu arewa 'yan arewa ne suke siyan turaren.
Su yarba ba su san turare sosai?
Suna siya wurin da sun yi jima a cikin Hausawa su suke siya irin namu na awo amma su yarba ma akwai wanda ana suna bayyana na feshi yawancin su wanda sun daidai a cikin Hausawa su ne suke amfani da irin wannan irin namu dai.
To kamar turaren nan naka na ruwa ne ko?
Turare ne ba ce ruwa. Ba ce ruwa turare za a ce dai. Turare ne na awo. Ana ce turare na awo wasu suna ce turare na Hausawa.
To.
Haka ne. Ba a ce turare ba a ce turare a ruwa.
Sai dai na awo.
Sai na awo sai na awo.
To me yasa baka sai da na feshi?
A to wannan gaskiya ban taba sai da shi ba. Ban taba sai da shi ba.
To ina kake samu irin wannan turare na awo?
Muna zuwa da shi a gida a Maiduguri idan ya kare muna sai a Lagos.
To ya fitun kasuwa?
Alhamdulillah a kasuwa alhamdulillah.
Kasuwa yana tafiya daidai?
Alhamdulillah gaskiya mun gode wa Allah da jini ka kwai. Mutane sun hajiya baji ne ga kasan wani kuma ya zama ruwan dare ne.
To kamar wannan turare naka kala nawa ne?
Sun ka kamanta kala 30 da wani abu.
To ba mu sunan koda guda 10?
To akwai Suzan, akwai Chance, akwai Lexus, akwai Dual Janna, akwai Amrish, akwai The Vigol, akwai Lockout Collection, akwai Amrish, akwai Passion, akwai Balila, akwai dai suna da yawa.
To cikin wannan da ka faɗi wani ne ya fi kasuwa, wani ne ya fi kurjini, wani ne aka fi saye?
Duk manyan su ya fi kurjini ta yadda kamar babu yanzu na zamani nan shi ne ya fi kurjini.
Kamar waɗanne iri kenan?
Kamar Old Collection, kamar Dubai Gold, kamar Bushra, waɗannan ne su ne suke da abin nan tasiri.
Sunana Abdullahi dan fulani mai turare zango Ibadan. Amma tsoho in kiya ce fa.
To yanzu a ina ne?
Yanzu ina Maniya.
To Maniya Ibadan. To Mala Abdullahi ya sana'ar turare take ta yi a nan birnin Ibadan?
To alhamdulillah kasiran muna samu kuma insha Allah muna sayarwa. Indai ka faki gaskiyarka idan ka so ka sayar haka ba wani ha'inci. To kai kuma baka da sai da zakai kullum. insha Allah.
Kamar ha'inci kamar yaya kenan?
To ka san akwai masu yin emptying kwalba su dura ruwa su kawo dan turare sama su bada su ci gaba da sayar da ma jama'a. Mai da ka so company kai ma ka sayar haka. To wannan insha Allah in ka safake haka to kai ku baka rasa da zakai har abada in Allah ya so.
Don fuga masu irin wannan cuta ya kuke da su?
Muna yi musu nasiha in sun yarda in ba su yarda ba kuma su je su da Allah za su ga abun baya dadewa ba za su dade su bari ba in Allah ya so.
To wane irin turare na aka wa wannan kamar a ce jirgogo?
Ko wani iri turaren feshi ana yi sun san yadda za su bude shi su dora wani abu su mai sai kuma daidai in ba aikin ka bane ba ha ganewa amma da ke aiki mu ne da mun gani muna ganewa.
To kamar shi mai sai baya ganewa?
Eh to wani wanda ya saba sayin irin shi zai gane wanda bai saba ba kuma haka nan za a durma ya mai ya je can gaba ya kama Allah ya sa.
Kuma a sai da mai tsada?
Allah suke saiwa yadda ka san kana sayin nada haka suke ce maka don sun san kuɗin mai kyau kana sai 5000 sai su ce ma 5000 ne ko 6000 kai fado 5 ko 4 su saida.
To yanzu gashi na ga turare kala-kala ga wani mai karamar kwalba ga wani mai dogon kwalba ga wani kwali baki ga wani ja ga wani ruwan dorawa to kamar irin wanga me yayi sunansa?
Sunansa wannan court sunansa court.
To wannan ha
wannan ana ke mai maka.
To wanga mai karamar kwalba ha
ana ke mai change me.
To wanga mai baka kwalba ha
homa sunan mota mai tsada kenan.
Eh yaya batun farashin su?
To wannan karamin 1500 ne wannan kuma 2200 wannan 2500.
To wanga mai dogon kwalba ha
1500 ne shi
duk girmanta?
Duk girmanta.
To wanga mai bakin kwali ha
shi ma 1500 ne.
To wanga mai ja ha
2500.
To yanzu ayi ni karan sai da kamar kwalba nawa?
To wannan ya danganta daga hukuncin ubangiji ina iya sai da biyu na sai da uku har biyar wata rana kuma ban sai da ko guda.
To wani an ka fi sai cikin waɗannan turare?
To yanzu ka an fuskantan kanana masu sauƙin kuɗi.
Yanzu wannan sana'ar turare tana biya ma bukata?
Ƙwarai da gaske.
To dami-dami za ka iya cewa ka yi cikin sana'ar turare?
To lalle alhamdulillah ina sutura ciki ina biya ma yarana makaranta kuma ina cefa ne na gwargwado kuma ina biyan bukata na a hankali.
Ka taɓa yin aure cikin sana'ar turare?
Insha Allah da shi ne.
To ya zanen sunan yara?
Komi da shi nake.
To ka taɓa gina gida ko kuma ka sai mota?
To wannan duk Allah bai kawo ba mai na ni yayin Allah ya san.
Abubakar mai turare Bodija Ibadan.
Ya harkar turare?
Harkar turare alhamdulillah mun gode wa Allah.
To ina jin kanshi wani iri na ka wannan kanshin yanzu?
Ai shin kala kala ne.
To yanzu wanga da nika jin kanshi ne yana tashi wace kala kenan?
Suzan ne. Suzan
kamar irin wannan karamar kwalba na wannan Suzan nawa kake sai da ita?
1500 ne.
To babbar kwalba ha?
1000.
Eh mutum na son kwalba gaba daya ba?
Yana sai ta kamar 50,000.
To kamar irin arewacin Najeriya akwai wata jiha da aka sayar da turare?
Akwai Maiduguri, Birnin Shehu, kuma akwai a Sokoto ma duk akwai su.
To shi turare kamar suna da launi-launi?
Eh akwai launi kala-kala. Akwai mai arha akwai mai tsada.
Kamar kwalban mai tsada nawa ne gejinta?
Babban kwalba kamar gram 50 ana sayarwa 8,015.
Mai arha?
Mai arha ana sayarwa kamar 4,500.
To da mai tsada da mai arha wani ya hiri ba?
Gurgurdu abin Allah ba ka dan ba kai gane a riba sai da kurin haɗa kai.
Sai in ga wani in ya zo sayan turare ko haɗa mishi kamar kala biyu kala uku mishin mis.
Eh mai wani ke ta masa mis ɗin ka ga dogayen masa ɗin na yake so kuma ya kuɗin sa ba.
To kamar yanzu ana iya haɗa kamar kala na wuri guda?
Eh ba wanda ba ka wani haka kala goma.
Ya mai turare?
Iya sai haɗa kala ba haɗa ka ɗan kala zaki ɗinsa.
To ya ƙanshin sa zai kasancewa kenan?
Fi kansa ya sani tunda mun ƙanshi wanda ya ba ma jin ƙanshin sa amma shi ƙanshi zai ya sani zai ji ƙanshin sa.
Yanzu baka jin ƙanshin turare?
Eh ka ga zai a cikin ba jin ƙanshi amma wani daga gifta ko wanda na higi ya ci alai mai turare. Wala wani masu ya ci alai mai turare da cira haka zan ce ma kawai.
Sunana Ibrahim mai turare.
Duk turare ne kawai wannan shago?
Gaskiya duk turare ne insha Allah.
Mun ga wani manyan kwalaye waɗannan su ma turare ne?
Gani turare ne wannan turare.
Turare ma ana babban kwali irin wannan?
Sai mana.
To ya farashin wannan turare shi na ga manyan kwalaye ga manyan kwalaye?
Wannan hayati kenan daga Dubai ana kawo mana shi wannan. Ina sayar da shi 10,015 ne a farashin shi. Gilis haka ne shi ma kamar guda biyu ne a cikin body spray da kuma na fesawa ne.
Daga ina aka kawo shi?
Shi ma wannan na France ne.
To kuma ga wannan kamar akwati
kuma wannan na China ne.
To har turaren China ma akwai?
Akwai China mana.
Shi ko na ina ne wannan?
Wannan shi Dubai ne shi duka Dubai ne wannan.
To wannan mai hoton mutum da hoton hulawoyi?
Wannan gaga wannan na China ne shi ma.
Wani ya kasuwa tsakanin na China Dubai da ƙasar Faransa?
Gaskiya da can shekarun baya da suka wuce gaskiya na France ya fi tashi amma yanzu gaskiya Dubai ta kwace ma France. Gaskiya yanzu tsakanin Allah mun fi sai na Dubai din nan gaskiya ya fi tsada su.
Ya yi na France da China?
Eh ya fi na France da China. Sai dai in kasuwa ita ce take ba da farashin ta. Saboda kayan mu kayan waje ne yan dalan nan ya tashi dole ne kaga kaya zai tashi in ya sauka kuma zai dan sauka.
To akwai turaren Najeriya?
Akwai turaren Najeriya sosai.
To gwada min turaren Najeriya cikin shagon ka yanzu.
To gaskiya kaga dai ga wannan insha Allah na Najeriya ne shi.
Sunana Abule. Yanzu na shaha wani iri ka fi so? To ni gaskiya wanda nika so akwai black oat to bakin gurgudu dai ina shawo shi. To na Najeriya ne ko na waje? To gaskiya irin wanga da bare bare ka sai suwa ne. Na awo kenan. Eh na awo. To wai idan ka sha turare ya kake ji? Gaskiya in na sha turare ina dan jin dan nishadi haka saboda dai ina dan yawan shiga jama'a dai ba abu ne.
To idan baka sha turare ba fa?
Ah ba, rashin sha turare ai bai da kyau.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida na Tambuwal, yanzu kan sai labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Kwariya na Ashanti Gold Thomas Diwa ya bayyana baro-baro cewa shi fa ya shirya tsabtsaburin kai clubin din ta fafata a CAF Confederation Cup. Clubin din na kamfanin hakan zinari ta kai wasan ƙarshe na MTN FA Cup kuma kasancewa Accra House of Oak da za ta kara da ita a wasan ƙarshe tuni ta samu gurbin CAF Champions League kenan cikin ruwan sanyi ta samu shiga gurbin Federation Cup. Dan wasan tsakiyar Ashanti Gold da Sato sai ya sha alwashin zai zura kwallo a ragan Accra House of Oak ranar Lahadi in sun kara a MTN FA Cup. Ashanti Gold ta samu kaiwa wannan matsayi ne bayan da ta doke Brooklyn Chelsea da ci 4-1 a wasan kusa da na ƙarshe da an kai a Kepco Sports Stadium. Matashin dan wasan ya zura kwallo a wannan karawar wadda ya taimaka musu kaiwa wasan ƙarshe. A koyaushe na Sadu da Accra House of Oak na cinta, saboda haka a wasan ƙarshe nan ma zan zura mata kwallo a raganta, in ji matashin dan wasan mai suna Seth Usai. Kungiyar Accra House of Oak ce ta mamaye yawancin 'yan wasa da aka kira zuwa sansani na Black Stars Team B. An dai gayyaci 'yan wasa 43 na gida zuwa sansanin Black Stars Team B. Yawancin 'yan wasan daga House of Oak sabuwar zakarar Ghana Premier League ne, kuma ana sa ran su isa cibiyar Ghana Man Soccer Center of Excellence ranar Laraba yau kenan. 'Yan wasan za su soma shirye-shiryen wasu wasannin ƙasa da ƙasa da ke gabansu gobe in Allah ya kai rai. A cikin masu tsaron gida da aka gayyata akwai Richard Atta, House of Oak, Razak Abalora, Asante Kotoko, Dalade Ibrahim Kin Faisal, Steven Kweku Olympics, Richard Debedu, Karela FC. Bayan haka akwai wasu 'yan wasan na House of Oak shida cikin sauran 'yan wasa. Asante Kotoko na da 4, Olympics kuma 5, sai Wafa, Mediama, Legon Cities, Kotoku Royals, Kin Faisal, Karela Break, Kun Chelsea, duk sun samu 'yan wasa ɗaya da aka kira da dai sauran club. A gurguje kuma barin mu leƙa birnin Tokyo domin ganin irin wainar da ake toyawa dangane da lambobi da manyan ƙasashen duniya sun kaci a wannan wasannin Olympics da ke gudana yanzu haka. Ƙasar Amurka dai na da jimlar lambobi guda 79, ƙasar China na da jimlar lambobi 70, sai ƙasar Burtaniya lambobi 48, Japan na lambobi 40, Australia lambobi 33, Jamus lambobi 34, Italiya lambobi 30. In mun waiwayo nan gida, ƙasar Ghana tana da lamba 1. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Radwan Mukhtar Abbas, yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da takaitattun labaran duniya.
An kori mataimakin shugaban kasar Sudan ta Kudu Riek Machar a matsayin shugaban jam'iyyarsa da na sojojinta. Ji shugabannin da ke adawa da juna waɗanda suka zargi ɗan tawayen da ya koma ɗan siyasa da cewa yanzu baya kare muradunsu. Machar, wanda jigo ne da ya taka rawa a yakin neman 'yancin kai da aka zubar da jini da kuma yakin basasa da ya biyo baya, an sauke shi biyo bayan taro na kwanaki uku na manyan shugabannin SPLM a arewacin ƙasar mai nisa, kamar yadda reshen sojan jam'iyyar suka faɗa. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka, wato FDA, ta ce tana da niyyar bada cikakkiyar amincewa da allurar rigakafin COVID-19 ta Pfizer nan da zuwa farkon watan Satumba, a cewar jaridar New York Times. A watan Nuwamba da ya gabata, hukumar FDA ta bada izinin gaggawa na yin amfani da allurar da ake yi ɗigo biyu da kamfanin Pfizer ya samar tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech na ƙasar Jamus.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lizard Gresham da ta hada mana sauti. Sai kuma injiniyan mu na wannan daren Baba Yako Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC yake sallama da ku. Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.